ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangar da ba kalbi marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mu.
Masararwa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku tattaunawa da wakilin mu Mamud Kwari yayi da wasu masana harkokin ilimi a jihar Kano game da wani shiri na gwamnatin jihar ta Kano tare da wasu kungiyoyi na sa kai na ciki da wajen Najeriya kokarin da ake na bunƙasa ilimi a jihar. A wannan makon zamu karasa shirin ne da tattaunawa da wakilin namu yayi da Professor Kamilu Sanfage na Jami'ar Bayero akan hanyoyin da za a bi domin bunƙasa ilimi a jihar ta Kano da ma Najeriya baki daya.
Sunana Professor Kamilu Sanfage na tsangayar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. Zan shugabanci kwamiti na shida wanda yake kula da batun alaƙar siyasa da ilimi. Na farko dai duk ƙasar da ta siyasantar da ilimi to ba za ta ci gaba ba. Domin abu uku idan ƙasa ta siyasantar da su gaskiya tana kan tafi da ɗorewar ta ne. Akwai ilimi, akwai tsaro, akwai kuma batun gona na abinci. To a mu Najeriya gaskiya siyasa ta shigo cikin harkar ilimi sosai. Na farko dai yawanci mutane suna ganin ilimin kawai je kana yi ka ne ba a bashi mahimmanci ba illa kawai a zo a yi taro irin wa'annan a yi maganganu a tashi. Sannan na biyu kuma wasu suna ganin shi wata karkatacciyar kuka ce mai daɗin hawa, ma'ana irin kuɗaɗen da ake zubawa a ciki za ka ga mutane ba wa'anda suke da alhaki da ɗaukan ba za su yi ba sai dai a yi ta amfani da kuɗin da sunan ilimi ɗin azurta kai. Sannan abu na uku kuma yanda siyasar ta shigo shi ne cewa duk yawancin shugabanninmu da suke maganar ilimi su ba sa yadda da wannan ilimin da suke bayarwa ba. Abin da nake nufi a nan shi ne za ka ga cewa misali za su ce za a ba da ilimi kyauta kuma ba shi da wani abu a ciki, ba wani inganci, sannan su ba za su yadda su sa 'ya'yansu a cikin wannan tsarin ba, za su killace 'ya'yansu da su yi abu. Da haka ana fito da shi ne ta siyasa a nuna wa mutane an damu da shi bacin alal haƙiƙa ba a damu da shi ba, domin da mutum ya damu da shi a nan shugabanni 'ya'yansu a cikin tsarin za su yi, wanda kamar yadda yake a da a baya. A da kaga za ka ga babu ɗan sarki, babu ɗan mai kuɗi, babu ɗan takardun makaranta ɗaya ake tafiya a yi to, amma yanzu an ware idan gurin da mutum ba shi da dama ne sai yi ware ta mai zaman kanta a gida. Idan kuwa mai ƙarfi ne ma ba ma a Najeriya ba zai tura 'ya'yansa karatu ba.
To yanzu wai da gaske ne babu alaƙa ko kaɗan tsakanin siyasa da ilimi, idan kuma akwai ta yaya ya kamata ta kasance?
To siyasa dai kamata yi akwai alaƙa tsakanin ilimi da siyasa, amma alaƙar yadda ya kasance ta zamanto, domin siyasa hanya ce ta warware matsala, ita ce za ta ba da shugabanci na yadda za a gudanar da al'amarin. Amma idan ka siyasantar da ilimin kamar yadda na faɗa a baya, to maimakon siyasa ta taimaka ilimin sai ta rusa ilimin kamar yadda muke da shi a Najeriya.
Ta yaya za a raba ilimi da wannan sha'anin siyasa ɗin nan da ya zame wa ilimi alaƙaƙai a Najeriya?
Na'am, to gaskiya sai mun tsaya mun yarda cewa dukkanmu muna da laifi a wannan abu, domin idan mutum ya yarda cewa abin ya lallace to ya ɗauki mataki na farko na ya warware shi, sannan na biyu kuma sai kowannenmu ya yarda ya daina yaudarar kansa, ya daina yaudarar jama'a, ya shigo ya sa hannu a wajen gudanar da shi. Sannan na uku kuma duk abin da aka sa a wajen gudanar da ilimi a tabbatar an yi amfani da shi, domin ilimi inda yake inganci abu uku ne, huɗu ne ko biyar suke a ilimi. Na farko dai a ce akwai abin da ake kira manhajar ilimin, sannan na biyu akwai malamai, sannan na uku akwai ɗalibai, sannan na huɗu akwai kayan koyarwar, sannan na biyar akwai makarantu. To makarantu muka ta ba da muhimmanci, babu malamai ingantattu wa'anda ma ake da su ba a biyan su, ba a bi su abu, sannan tsarin manhajar ma ba ta dauki yanda za ta farfado da abu ba, dan haka kaga in dai kana da wannan hudu ko da ba makaranta ko a gindin bishiya ne, in dai kana da ingantaccen malamai da dalibai da manhaja mai kyau da kayan gudanarwa na littattafai da abubuwa, za ka iya samun ingantaccen ilimi.
Amma prof, irin waɗannan taruka ta yaya za su farfado tunda yanzu burin a takarda gashi nan an yi turanci mai kyau, burin shi ne a raba siyasar da ilimin amma a mai da shi alaƙar da ka faɗa.
Na'am, to irin wannan taruka su suna nazarin matsalar ne su yi bincike su ba da shawarwari, amma inda matsalar take shine aiwatar da wa'annan shawarwarin da aka yi a wannan taruka. Don haka idan dai a Najeriya ce in matsalar taro ne da ake yi, da tunumin warware matsalolinmu, domin za a yi a zo a gama duk a karkashe kuɗi a ɓata lokaci a zauna, wa'anda suke da alhakin gudanarwar sikiyin aiwatar da shi. Shi yasa kullun zaka ga a zo a yi taron a tashi sai zamanto jiya yau ko kuma gwandama jiya da yau, domin duk abin da aka yi ba za a aiwatar da shi.
Shi ma a bangaren sa Alhaji Yusuf Kabir da ke zama shugaban hukumar bunƙasa ilimi ta Subek a jihar ta Kano ya bayyana irin kokarin da hukumar ke yi na bunƙasa ilimi a jihar.
Muna so mu nusar da al'umma cewa ya abinda muka zo muka tarar harkar ilimi, akwai matsaloli Allah da iko suna da yawa kwarai da gaske. Matsalolin nan sun taba al'amura da yawa, harkar cewar yaran ma karatu a gaskiya in ka auna su za ka ba wani abin da za a faɗa bane, karatun su yana da rauni kwarai da gaske. Babu kayan aiki, babu isassun malamai, babu isassun girinnuka. Makarantun ma da yake da girinnukan za ga yaran sun yi musu kaɗan girinnuka, babu kujerun da yara su zauna, babu shigowar al'umma sun zuba wa gwamnati ido wanda ita kaɗai ba za ta iya ba. To sakamakon wannan gwamna Allah da ikonsa tun farkon ran da aka rantsar da shi ya ce shi abin da zai ba fifiko shi ne ilimi, ilimi, ilimi. To daga wannan sai ya zo a wajen kasafin kuɗi nasa na wannan shekarar sai ya ba da wato kaso mai tsoka kwarai da gaske wanda ba a taɓa bayarwa ba a wannan jiha da jihohinmu kuma na Najeriya. To wannan abu na biyu. Na uku kuma sai ya ce al'umma ku shigo, gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba. To sakamakon wannan shigowar kuma shi ne aka yi haɗaka. Jama'a suka zo da mutane kungiyoyi na duniya aka haɗu aka ce ya kamata a kirawo ƙwararru a tattauna wannan matsalolin kuma a samu hanyoyin da za a fito daga wannan matsalolin.
Masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu a Kano Mahmud Kware da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leodel Gresham. Na ku Babangida Prince ya ce a huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarda ba. Kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.